بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا بيوغ وطن ذلقعدة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina ina da shekara 1445 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiyan annabi isa alaihi salam idan ya inganta mun hadu a wannan masallaci mai albarka jami'u usman ibn affan dake bayan tsohon illan bank anan cikin garin bauchi domin dorawa akan karatu da muka saba yin sa a sati sati mako mako a irin wannan rana ta juma'a rana mai albarka wanda muke ga tsakanin sallar magriba da sallar isha a karatun da ya gabata a baya gabanin ramadana mun karanta littafi ne mai suna al-minzar fi bayani kathirin min al-aqta'i shai'a wanda alhamdulillah mun kammala shi dabda ramadana har muka samu dama muka dan taba wani abu kadan daga abun da ya shafi hukuncin azumi da abun da suke da alaka da shi ko muka alƙawarta idan Allah ya buda mana a cikin numfashi ya tsawaita ranmu akai azumi lafiya akai sallah za mu zo mu dora sabon karatu ma'ana za a sa sabon littafi to gashi kuwa Allah da ikon sa cikin kyautansa da baiwarsa ya kaddara mun yi azumi lafiya kuma gashi mun dawo wannan majalisi kuma a yau za mu bude sabon littafi mai suna al-akhdari a cikin sa za mu yi karatu da izinin Allah kuma za mu ci gaba da yi har zuwa lokacin da littafin da ya zo karshe kuma in Allah ya yarda in dai da rai da lafiya ba za mu gajiya ba da zaran an kammala shi din ma za a sake sa wani sabo wanda zai zama mun samu fa'idan tuwa a cikin sa fatanmu da roƙonmu a gun Allah subhanahu wataala shine ya datar da mu duk abin da zamu yi ya sanya albarka cikin sa ya ba mu haske da basiran gane abin da zamu karanta ya ba mu ikon aiki da shi uwa uba muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da ikhlasi mu yi abin saboda Allah mu yi don neman yaddansa ba don wata manufa ba da ni da zan gabatar da karatun da ɗan uwa da zasu saurara muna addu'a Allah ta'ala ya tara mu a cikin rahama ta sa da tausayawansa kada ya bar mu da wayanmu ko da baran kanmu ƴan uwa wannan littafi tare da cewa shahararren littafi ne a bakunan mutane kuma ya zama shahararren ne dalilin kasancewar galibi makarantun islamiya da ake karantar da wato kananan yara gabanin su tafi abin da ya shafi bangaren ko hadda ko na abu da karatun gaba kusan idan a bangaren fiqhu ne babu sama da shi wannan littafin don haka kusan duk nan da mu cewa an yi littafin ko dai ya zama ba lalle ya zama an gama ba wasu ko kuma misali a ce a yaranta ne watakila an jima rabanmu da shi kila an mammanta wasu abubuwa da gaske amma zai wahala ka samu wanda bai san wannan littafi na ahlali ba kai in ma mutum da bai je islamiya ba da ka samu sunansa ba zai buye gare shi ba don haka kenan za ku fahimci cewa littafi ne wanda Allah ya sanya masa albarka matuƙa ƙwarai da gaske ta yadda aka amfane shi kuma ake ci gaba da amfanansa to kuma Allah ya samu amfana wannan littafi za mu ɗan yi ɗan bayani taƙaitacce a matsayin shimfiɗa game da shi littafin da wanda ya buga littafin ina nufin wanda ya Allah ya wallafa shi da kuma abubuwan da suke da alaƙa da wannan ababen shimfiɗa abinda lokaci ya bamu dama kuma za mu yi shiga cikin littafin da izinin Allah duk a yau to da farko shi wannan littafin da muka sa a gaban mu yadda wanda muke so za mu yi karatu a cikin sa ina da kyau mu san cikakken sunan littafin cikakken sunan littafin shine matnul akhdari fil ibadati ala madhhabil imam malik ma'ana matanin littafin ahalari wanda yake tattaunawa yake magana akan abun da ya shafi ibadu amma a bisa tsarin mazhaban al-Imam Malik ibn Anas ɗaya daga cikin wato a'immatu na mazahibul arba'a kun san muna da mazhabobi shahararru guda hudu akwai mazhaban al-Imam Shafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifa da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal dan haka wannan littafin kusan akan fahimta da ra'ayi na Imam Malik akan sa ne malibin ya jini littafin wannan shine cikakken sunan littafin matalul akhdari fil ibadati ala madhhabil Imam Malik me yasa ake kiran littafin da sunan ahlari kuma ya shuhura da wannan sunan abinda yasa kamar yadda malamai suka ambata huwa ibaratun ammatinin ishtahara bismi muktasaril akhdari nisbatan li muallifihi wannan littafi ya shahara da wannan sunan na ahlari a hausance tunda kun san galibi mu hausawa bamu da harafin kha dan haka yamakon akhdari sai muke cewa ahlari bayan sawun din ma bamu da dadi mama bamu da dadun galibi sai ga ayyamakon dadun ana bashi lamu sai sake cewa ahlari ayyamakon akhdari sai a ce ahlari wannan tabayu hatta a salla wanda harshen su ya zama bai iya samun juyawa ya biya da fadan kalmar larabci ba sai ga idan sun zo karatu sallah ana ghairil maghlubi alaihim walal lalin dallin ne fa sai a ce lalin saboda yadda dadun din yake ba da wahalan fita kuma ba da a ce mutun ya yi laifi ba mutukan dai harshen sa ne ya zama haka amma yi kokarin gyarawa ta hanyar zuwa makaranta da kuma wato yin gogayya da kokari da dagewa akan ya ga cewa ya canza wa kansa kun san harafin dadun shine as'abul hurufi makhrajan a larabci babu harafin da yafi shi wahalan fita hatta a wajen larabawa din dan haka shi yasa suke ce masa lokatul dad wato yaran dadun babu wani yare mai irin wannan harafin sai a larabawa sai a yaran larabci to saboda haka wannan littafi ya shahara da sunan ahlari dalilin kasancewansa wanda ya wallafa littafin ana ce masa Abdurrahman al-Akhdari dan haka sai ake cewa ahlari kawai sai zama an jingina littafin zuwa ga wanda ya buga littafin kawai yanzu misali wannan abin shahararre ne kuma ya yadu idan muka dauki littafin nan na hadisi shahararru wanda su ne mafiya inganci bisa ittifakin duk malamai Sahihul Bukhari da kuma Sahih Muslim asalin tafan ba wai sunan su kenan Sahihul Bukhari ko Sahih Muslim ba kowanne da asalin sunansa na musamman to amma sai zama galibi ana jingina littafin zuwa ga wanda suka buga littafin sai a ce Sahihul Bukhari sunan al-Bukhari fa sunan shi wanda ya littafin ne Muslim din sunan wanda ya littafin ne sai ana cewa kawai littafin wani to shi ma wannan da ake cewa ahlari wato ana jingina zuwa ga shi wanda ya rubuta littafin ne wannan shine dalilin da yasa ake kiransa da wannan sunan to shi ko wanda ya littafin ya kamata mu san dan takaitaccen bayani akan sa cikakken sunansa da abun da ya shafi haihuwarsa da rayuwarsa a takaice to wanda ya wannan littafi mai albarka wani bawa Allah ne da ake ce masa Abu Zaid shine alkunyansa ma'ana baban Zaid asalin sunansa na yanka Abdurrahman ibn Muhammad as-Saghir ibn Amir al-Akhdari shine cikakken sunansa shi Abdurrahman ne dan Muhammadu Sagir dan Amir dan kabilan Akhdari domin shi Akhdar din wani kabila ne a wannan garin nasu don haka sai ake ce masa Akhdari dan kabilan Akhdaru kenan wannan shine cikakken sunan malamin wannan malami an haife shi a shekara ta 918 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a karni na 10 kuma ya rasu a shekara ta 983 idan muka koma miladiya sai mu ce an haife shi a shekara ta 1512 ya bar duniya shekara ta 1572 kenan idan ka lissafa tazaran daga aihuwarsa zuwa rasuwarsa ya shekara 62 kenan a duniya kenan idan da za mu dau calculator mai lissafi daga rasuwarsa shekara ta 1572 zuwa yau muna 2024 sai zama wato zaka samu shekara 462 rabansa da duniya kenan shekara 462 kusan shekara 500 don haka lalle ba ne bane ba muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa rahama ya gafarta masa wannan aikin da ya Allah sanya masa a cikin mizanin kyawun ayyukansa wannan malami min abrazi ulama'il jazair fil qarni al-ashir al-hijri yana daga cikin fitattun malamai da suka rayu a garin jazair wanda ya rayu a karni na 10 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wulida bi baldatin yusamma bantuyusi an haife shi a wannan gari da ake ce masa bantuyus min a'ilatin urifat bil ilm wato shi wannan malami abdurrahman al-akhdari ya fito a gidan ilimi mana ilimi gadan sai ba wani abu ne da ya tsinta a ƙasa ba mahaifinsa da ake ce masa Muhammadu Sagir da kuma wansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya mai suna Ahmadu al-Akhdari duka malamai ne wanda kuma kasancewar ya taso a hannun mahaifinsa a gidansu sai zamana ya karbi karatu ya koya daga wajen mahaifinsa kai tsaye sannan kuma ya koyi karatu daga wajen wannan babban wannansa mai suna Ahmadu al-Akhdari daga cikin abin da ya koya daga gunsu ya koyi abin da ya shafi ilimin fiqhu wanda dama a cikin sa ne wannan bangaren ilimin ne muke karanta wannan littafin nasa domin akan fiqhu yake bayani sannan ya karanci ilimin larabci sanin yadda ake aje wasu larabci da ka'idojin sa sannan ya sake koyan ilimi na abin da ya shafi rabon gado mafi wahalan ilimai a cikin bangaren babin fiqhu rabon gado sannan kuma gabanin ya shiga cikin waɗannan ilimai da muka ambata sai da fa a tashin farko a karan farko ya haddace alqur'ani mai girma hafizi ne mahaddacin qur'ani mai girma wa atqana rasmuhu wa tilawatahu ya kware kware da gaske wajen abin da ya shafi karanta qur'anin da kuma rubuta shi ma'ana ba iya haddace wani yayi ba sai da ya rubuta qur'ani thumma wasala ta'allumahu bil qustantaniyya sannan ya cigaba da karatun sa a wani gari da ake ce masa qustantaniyya thumma fi jami'ati zaituna sannan ya tafi wata jami'a da ake ce mata jami'uz zaitun wannan shine takaitaccen abin da ya shafi rayuwarsa da irin gwagwarmayar sana abin da ya shafi neman ilimi anan idan damu dan haska abu ɗaya biyu a cikin abin da ya shafi kissan nasa zamu fahimci cewa abu ne mai muhimmanci ya zama mahaifi da mahaifiya suna da dan wani bangare na sanin abin da ya shafi addini ta yadda ƴaƴansu masu tasowa mazan su da matan su sai ya zama farkon abin da za su fara tararwa na tarbiyya da ilimi daga gida ne abunda za a je makaranta ya zama dore ne akan abunda suka samu a gida koko abunda suka je makaranta suka samu sai a zo a dada fadada musu a dada nika musu abun ya dada zama a cikin kwakwalwansu to kaga kenan idan har ba mu zama haka ba to karshe zai zama ƴaƴanmu ba za su taso a irin yadda muke tsammanin su taso ba domin galibi karatun makaranta nuna hanya ne kawai asalin karatun a gida ake yi kaga zai zama babban abun kunya a ce yaro ya je makaranta misali an ba su assignment ya zo ya tambayi mamansa ko babansa cewa a nuna masa yadda zai ko a dora shi a hanya ya zama kai dinkin ne baka san komai baka san ya zaka yi kai masa wannan assignment din ko ka nuna masa yadda zai yi ba kaga da farko an fara samun matsala kenan don haka yana da kyau a matsayin mu na iyaye mu yi kokarin kasancewa masu koda ba mu nisa da yawa ba a dai samu abun da zai zama yaki da jahilci domin ya zama mu taimaki ƴaƴan masu tasowa dan tun daga gida su fara samun hasken abun in sun zo waje ya zama dorawa zai akan abun da suke da shi na ɗaya kenan na biyu wannan yake nuna mana muhimmancin mutum ya haddace alqur'ani mai girma tun yana da danyen kuruciya galibi haddan alqur'ani mai girma yana da matukar wahala tunda abu ne mai yawa izu ɗaya har guda 60 surori 114 ta yaya za a ce a dai lokacin da ake jiran ka kawo cefa ne abunda za a hura wuta ya kare kai ne bugacan bugacan wani baya da lafiya wanda an kai ta asibiti ta ina zaka samu kai haddan izo 60 amma sadda mutum yake dan karamin yaron sa babu abun da yake kansa yana wanke 10 ne ya tsoma 5 mana kawai zai wanke hannayensa kun gani ai hannun dama ya tsoma 5 ne hannun hagu ya tsoma 5 wankewa zai kawai ya tsoma 5 din ya ci abinci bai sanya akai ba sadda ya zama na kuma kai ake jira ka kawo ta ina abun zai yi don haka lalle mutum ya haddace alqur'ani mai girma a danyen kuruciya a kankantan shekaru to wannan yana taimakawa wajen duk abun da zaka dora masa sawa'un na ilimin addinin ne ko na ilimin boko wallahi sai kaga yayi zarra akan yaran da basu yi wannan karatun ba shi alqur'ani albarka ne da shi ta yadda idan mutum yayi shi hatta abokan zaka yi mamaki ka je jami'o'i ka ga yadda wanda suke zama guraye aje wanda su suke jan ajin zaka samu galibin su ustazai ne wanda suke haddan qur'ani wadda tuntunin kwakwalwarsu ya riga ya wanku ya yi haske, to albarkan Qur'anin sai ya zama duk abin da zaka ba kwakwalwar zai karba. Galibi zaka samu malamu nan mafi yawa zaka ji an ce mutum ya dace Qur'ani shekara 10 kaza, wani 10, wani dai zaka samu duka ba su wuce 20 mutum ya haddace Al-Qur'ani, wadda shigan hasken Qur'ani kirjin yakan shimfuda hanya ya bada dama duk abin da za a shigar kuma ya zama ya samu gurbin zama ta yadda ba za a yi wahala sosai ba. Don haka bi kokari wajen dagewa mai ayyanmu in ma mun rasa wannan daman, wataƙila ba mu samu wannan gatan ba ko dai Allah bai nufa ba, to fa yanzu ga dama ta same mu su mu musu wannan gatan, domin idan suka samu kamo muka samu. Alfaharin ubani a ce ga ɗansa ya zama wani, inda ka yi ma kowa hasada a duniya na ai ba za ka yi ma ɗanka ba, za ka yi ƙoƙari ka gina shi. Farkon abin da ya kamata ya fara sani ya san Qur'ani mai girma, ya yi laushi a bakinsa, ya haddace shi, to duk abin da za ka ba shi daga baya wallahi zai zama masa mai sauƙi, kuma za a yi mamaki irin yadda ƙwaƙwalwarsa za ta yi kyau. Allah ya bamu ikon tabbaka wannan. Mu je na gaba, daga cikin littattafan da malamin ya buga ba iya wannan bane, ba kar mu dauka iya littafin sa kenan a duniya ahalari ahalari. A'a, malamin kasancewan shakundum ne, ma'ana yayi karatu mai zurfi, kuma ya je wajen malamai da dama ba iya malami guda ba, ya diba daga wajen wannan, ya je wajen wancan ma ya diba, kuma kun san al'adar rayuwa dole kowanne da irin fannin da yafi kwarancewa. Wani yafi gane fiqhu, wani yafi gane lugal arabiyya, wani yafi gane abun da ya shafi bangaren hadisi, wani bangaren hadda ne da karatun Qur'ani yafi karfi. Don haka idan ya zama kana da kokari da himma, sai ya zama duka waɗannan da aka bi ka diba abun da suke da shi, sai ya zama ka zo ka hada, to sai ka zama ka tashi wani babban rabo. To wannan malamin ba iya fiqhu ne ya kwarance a ciki ba, littafan da ya rubuta suna da dama, wasu suna cewa sun fi 50, sun kai wajen guda 70, to amma yanzu gashi na samu wasu da basu wuce guda 10 kaza ba, zan ambata mana su. Na daga cikin littafin da malamin ya buga akwai As-Sulamul Murawnak fil Mantiq, da aka yi bayani akan abin da ya shafi ilimin mantiki. Sannan yayi littafi mai suna Nazmul Jawharil Maknun fi Thalathati Funun, daga cikin littafin da malamin yayi akwai Hilyatul Lubbi Al-Masul ala al-jawhar al-maknun, daga cikin littafin da malamin yayi akwai Manzumatud Durratul Bayda fil Fara'id wal Hisab, daga cikin su akwai Nazmus Sulamul Murawnak fil Mantiq, daga cikin akwai Nazmus Sirat fi Ilmil Falak, akwai Nazmu Azharil Maqalib fi hay'atil Aflak wal Kawakib. Wannan littafai da muka ambata guda uku a yanzu, wato kusan duka yayi su ne akan ilimin falaki, akan abin da ya shafi astronomy, wato ilimin taurari da kuma yadda tafiyar rana da wata da yadda su kansu taurin suke rayuwa. Don haka Allah ya bashi wannan bangaren yana da kwarewa a cikinsa. Kenan ba wani bakon ilimi bane irin wannan ilimin na sanin wato ilimin taurari da kuma abin da ya shafi rana da wata. Daga cikin littafin da malamin yayi akwai qasidatu madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akwai qasida da yayi musamman mai wajen baituka 142 yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa. Daga ciki akwai sharhu sunusiyya fil aqida, ya rubuta akan aqida mai suna sharhu sunusiyya. Daga ciki akwai ad-durratul bahiyya fi nadmil ajrumiyya, bangaren lugha kenan, yayi wato wake akan wannan littafi mai suna ajrumiyya, wanda littafi ne na bangaren abin da ya shafi nahwu da sanin kaidojin larabci. Akwai al-faridul gharra fil aqida, daga ciki akwai manzumatul akhdari fil raddi ala al-mubtadi'a, daga ciki akwai risalatun fit tahdhiri min al-bid'a, daga ciki akwai wannan da muka sa zamu karanta mukhtasarul akhdari fil ibadati ala madhhabil imam Malik. To wannan sune takaitattu kadan daga cikin littafin da malamin ya rubuta su da hannunsa, kuma har zuwa yau duniya take amfana da waɗannan talifai nasu, Allah ya saka masa da alkhairi. Abu na gaba a gurguje shine wato bayani dangane da shi wannan littafin da zamu karanta. Littafi ne wanda yake ba mai girma da yawa ba, ba mai fadi ba, domin duka idan ka dauki shafukan littafin, fallan da suke cikin littafin bai wuce guda 27 ba. To amma tare da haka malamin yayi matukan kokari wajen fa'idantar da duniya, ake alfahari da littafin, ake sanya shi a mafi yawan makarantu bisa bambancin sabanin aqida da fahimtoci. Da aka ga makarantun ƴan dariƙa ne ko na izala ne, kai har ƴan shi'a suna karanta wannan littafin saboda yadda Allah ya sanya masa albarka. To wannan littafin nasa ya tsara shi a bisa tsari kamar haka ma'ana content littafin fihi rasansa duka ya kunshi wato babuka ne guda takwas na farko da ya fara yayi muqaddima ma'ana gabatarwa shimfida da ya gama muqaddima sai ya shiga cikin bayanin tsarki yace faslun fi tahara da ya gama bayani akan abin da ya shafi tsarki sai ya sako kan abin da ya shafi taimama yace faslun fi tayammum bayan ya gama wannan sai ya zo kan abin da ya shafi haila sai yace faslun fil haidi da ya gama maganar haila sai ya juya ɗayan bangaren sa dan uwan haila din sai yace faslun fil nifas wato jinin biki kenan bayan ya kammala da wannan sai ya zo faslun fil awqat ma'ana lokutan sallah da ya gama da su sai ya zo faslun fi shurutis salah sharudan sallah da ya gama da su sai ya zo babun fis sahwi babin da ke magana akan rafkanuwa da irin yadda mutum zai gyara sallah idan rafkanuwa ta same shi to waɗannan su ne babuka da fasulla da malamin ya tsara a cikin littafinsa daga wannan sai wannan kuma alhamdulillah akwai hikima matuƙa cikin yadda ya tsara babuka domin idan ka duba ya fara bayani ne akan awwalul wajib alal mukallafi mutum ya gyara imaninsa da aqidansa ya san me ya halatta a gare shi me ya haramta a gare shi yana gamawa sai ya maganar sarki wanda mun sani cewa babu wani ibada da zai kasance karbabbe a gun Allah subhanahu wataala sai mutum ya tsarkake jikinsa ya tsarkake zuciyarsa to sai bayani akan abin da ya shafi sarki da ya ake yin sa da kuma wani ruwa ne yake halatta ai sarki da wanda baya tsarkakewa da ya gama sai bayani akan abin da ya shafi tayammum wanda shi ma dan uwan sarkin ne ta yadda idan aka rasa ruwa za a yi shi yana gamawa sai ya shiga maganar haila wanda ya shafi al'amarin mata ta yadda ba zai yi ai wani ibada ba sai in ya kasance wannan jini din ya dauke da ya gama sai ya shiga maganar nifasi da ya gama sai ya shigo kan maganar shi sallah din damun shine ainihin kunarin abin da yake so yi magana akai abin da ya shafi sallah yayi bayani akan lokutan sallah da sarudanta a ƙarshe ya rufe da bayanin yadda za a yi gyaran sallah idan aka samu rafkanuwa ko sallar ta baci قصد بهذا الكتاب مؤلفه تقريب مباحث الفقه المالكي wannan malami Allah ya masa albarka ya jaddada rahama a cikin kabarinsa yayi nufin ya kusanto mana da duk wani abun da ya shafi fiqh a bisa tsarin mazhaban Imam Malik fi khususil ibadat li ammatin nas wa khassatihim musamman abun da ya shafi ibadu domin amfanuwan gamagarin mutane kai har ma da mutane na musamman kebantattu domin ba iya gama gari ba hatta malamai sun ribatu da wannan littafin sun amfana da shi matuƙa wara'a fihi janibat diqqati mal iktisari wa adam at-tatwil kuma abin sha'awa wannan malamin ya kula matuƙa wurin wato bin abun sannu a hankali da kuma fitar da matsalolin a bisa tsarin yadda ya kamata a fitar da su tare da takaitawa da rashin tsawaitawa ma'ana bai takaita mai yawa ta yadda zai rage wani bayanin da ya kamata ya sanar da mai karatu ba sannan kuma bai tsawaita da yawa ta yadda kai mai karatu da ka kosa ka ji ka gaji da karatun ba sai shi takaitacce dan daidai wa daida tsaka tsakiya hatta la yas'aba 'ala al-muta'allim hifzahu wa darsahu ta yadda ba zai wahalar da mai koya ya fahimci abun har ma ya kokarin haddace shi ba domin da yawa daga cikin mutane sun haddace littafi wani da ka zai kawo maka wannan littafin adadin daga farkon sa har karshen sa saboda fa'ida yawa takaitaccen bayanai yayi masu fa'ida kwarai da gaske wa qad kataba lahul qabul wa qad kutiba lahul qabul hakika kuma Allah ya sanya ma littafin albarka da karbuwa fa za'at shuhuratuhu wa intashara bainan nas yayi shahara yayi suna yayi yado a tsakanin mutane kusan dai zai wahala ka samu gidan da a ce babu ahalari in ma mai gidan bai da shi daga samu ƴaƴansa in dai suna zuwa islamiyya to a cikin jakkansu akwai wannan littafin hatta kathura lahu sharihun wal muhtasirun wannan ya jawo aka samu masu sharhin littafin suka yawaita da kuma masu kokarin takaice littafin tare da cewa takaitacce ne amma sai ya zama wato suka dada bayyano da wasu abubuwa suka ƙara takaita su misali a babin abin da ya shafi rafkanuwan sallah akwai malamai da yawa da suka dauki shi iya wannan babin kawai suka yi buga littafi akan sa suka ƙara sharhi akai iya shi suka wara wani kuma da ka samu ya dauki maganan awqatus salah ne lokutan sallah wanda ya dauki maganan iya maganan haila zai dauka sai ya fada da bayani akai to amma ga shi abin sha'awa malamin ya tattaro duk waɗannan bayanan a littafin sa a bisa takaitawa kuma mutum ya fahimta ya gano me ake so a faɗa والناظمون hakanan ba a bar mawaka a baya ba su ma sun yi tawaki littafin ko anan kusa akwai malami da ake ce masa Dr. Ibrahim Jalo Jalongo dan garin Taraba ne jihar Taraba yayi waken wannan littafi na ahlari kuma yana nan a kasuwa nan ana sayarwa to ba shi ba akwai wanda suke kasashe da yawa daga cikin Larabawan da wanda suke mutanen Afirka an waƙe littafin an maida shi a waƙe ta yadda zai saukin hadda cewa a fahimci hukuncin sa takriban wata sahilan lahu duka waɗannan malamai sun yi sharhi sun yi waƙen sa kuma sun takaita abin da suke ganin yayi yawa duka saboda su yi kokarin takaitawa mutane a jawo abin kusa dan a sauƙaƙa wajen fahimtar sa da kuma gane shi gabanin na faɗa cewa an samu masu sharhi da yawa wanda suka sharanci wannan littafi na ahlari da mu ambaci kaɗan daga cikin su na farko akwai tashilul wusul lima fi muktasar al-aqdari wannan littafi ne da ya zama sharhi ma wannan littafi na ahlari wanda insha Allah ta'ala za mu yi amfani da shi wajen wannan karatun namu cikin abin da muka ga ya dace da abin da za mu faɗa hidayatul muta'abbid as-salik sharhu matn al-aqdari akwai wannan littafi mai suna hidayatul muta'abbid as-salik shi ma sharhi ne na wannan ahlari din akwai matn al-aqdari bi shahil abi al-azhari akwai ithaful mubtadi fi sharh muktasar al-akhdari akwai minahul ali fi sharh kitab al-akhdari akwai halul masail fi sharh muktasar al-akhdari bid-dalail akwai al-miskul al-athari fi sharh wa adillati muktasar al-akhdari akwai al-abqari fi hukm sahm al-akhdari to wadannan kan yi daga cikin sharhuka da ta'aliki da karin bayani da wasu malamai suka dau littafin suka yi wanda wasu da aka samu sai da suka yi volume 2 an san volume ai wato ai littafi din dume mai hardcover mai shafi wajen 800 ko 1000 to sai da suka yi har guda biyu akan wannan dan karamin littafin suka fadada bayani suka shiga bayanai da yawa duk dai suna sharhantar littafin don haka yana da shuruhu da yawa wanda kuma suna nan suna yawo a cikin kasuwanni ga duk wanda yake sha'awa zai iya nema gurgurdan abin da Allah ya hore masa jama'a za mu shiga cikin littafin kai tsaye mun dan yi shimfidan da ina ganin zai zama mana haske da zai haska mana hanya domin wato mu samu hanyar tafiya mu yi sukuwa sosai abu da ya za ga shafi na uku ga wanda suke da littafin a hannunsu wannan littafin da yake hannun musamman wanda aka buga shi a kusa kusan nan ce a kwanan nan wanda galibi koda wajen masu da littafi kaje in dai ba tsohon bugu ne da kai ba to galibi irin wannan da aka samu wanda ake ce masa Muhammad Kani ya ainihin wato yi kokarin maida shi a tsarin tambaya da amsa da kuma summary bayan an gama babin sai ayi maka summarizing abinda akai a babin sannan hada da wasu exercise wato wasu dan tamriri wasu abu da za a dan gwada fahimtanka a gane ka gane abin ko baka gane ba amma shi asalin malamin bai yi shi a tsarin tambaya da amsa ba kawai bayani ne shi dai tabbas yayi babuka yayi muqaddima yayi babin tahara yayi babin kaza amma ba a tsarin tambaya da amsa ba don haka duka waɗannan an yi ne aka maida shi a tsarin tambaya da amsa don a sauƙaƙa fahimtar littafin domin ya kasance sakon mai littafin ya isa da kyau yadda ake buƙatar sa to shi wannan Muhammad Kani din shine yanzu zamu karanta muqaddiman da yayi mashi wannan littafin ya fara da cewa alhamdulillahi alladhi allama al-insana ma lam ya'lam godiya su tabbata ga Allah marasa iyaka ga Allah wanda ya kasance shi ya sanar da dan adam abinda bai taba sani ba wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud yace tsiran Allah da amincin sa su tabbata akan shugaban dukkanin halitta alqa'il wanda yake cewa man arada Allahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi fiqhun yadda zai gane addini domin ya bauta wa Allah a tsarin yadda yake so wa ala alihi wa sahbihi yace wannan salatin da sallama ina yin sa har yanzu a lamba ta biyu ga iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkaka wa sahabihi a lamba ta uku da sahabbansa masu girma wanda suka kasance mataimakansa a filin yaki mamunsa a sallah surakanansa wanda ya aura musu suka aura masa yace sadatul fuqaha waɗannan iyalan Annabi da sahabbai sune shugabannin duk wani malamin fiqh duk wani wanda yake ganin shi faqihi ne to ga iyayen gidansa ga magabatansa wahudatul atqiya kuma waɗannan iyalan gidan Annabi da sahabbai sune wato abun kallan abun kwaikwayon duk wanda ya kasance muttaki mai tsoron Allah to sai zama da su zai kwaikwayo da mutanen kirki ne wanda suka zauna da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wa ba'du yace bayan wannan godiya da salati da muka yi wa aiki sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu raji ghufrani rabbihir rahimil ali wanda yake fatan samun gafaran ubangijin sa mai cikakken rahama madaukaki mai fatan samun rahaman nan shine Muhammadu Qani ibn Ali al-Husawi al-Kanawi shine Muhammad Qani dan Ali dan garin Husau kuma dan Kano amma kamar an yi kwada fa Husau kan ba Zamfara bane kuma Kano ai ga ta nan anan to saboda haka ta iya yiwa an haife shi a Husau din ne amma kuma rayuwarsa mafi yawa ya kasance a garin Kano yace inna kutubas salafi amsal kitabil akhdari yace lalle littafin magabata da suka rubuta misalin wannan littafin da muke karantawa a yanzu ahalari kada tastadni an sharhi wato kusan sun kusa su wadatu ya zama ba su ma wani bukatan sai an zai an yi wani sharhi akan su aw ziyadatul idah ko ai wani karin bayani a dada fitowa da abubuwa fili sun kusa ya zama ba su bukatan irin wannan sharhin ko neman fito da abu fili limahtawat alaihi min husnil ibara saboda yadda littafan waɗannan magabatan suka kunshi wato kyakkyawan tsari da uslubin larabci wa suhulatit tarkib da kuma saukin yadda za a gina maka kalman a yi maka sentence mai sauki ba mai zurfi yadda zai baka wahalan ganewa sai ka duba dictionary ko kamus ba don haka an yi amfani da kalmomi masu sauki wadda in har kana jin larabcin to lallai kana ɗaukar littafin zaka iya gane me ake so a faɗa illa anna tatawuratid dahri da'iman ta'ti bil jadid yace sai dai galibi akan samu ci gaba da abin da ya shafi bunƙasa na al'umma zamani yakan sabunta wannan yakan sa dole a buƙatu zuwa ga wasu mas'aloli wanda suke a da babu su ko kuma dai a yanzu suke buƙatan dada ƙarin bayani fa kana li ahli kulli asrin uslubuhum almumtaz yace sai kasance kowane zamani da irin tsarin yadda wato suka rayu sabanin wanda suke ba su ba yanzu misali a wannan zamanin namu waye san zamanin baya inda kwatanta da wannan zamanin waye san cewa nan gaba har za iya yin wani abu dan karami irin wannan har ka iya dagawa kai tsaye ka ji muryan wanda yake can Saudiya ko America ko wajen kasa mai nisa aka samu ci gaban ya wuce haka ba ta yadda abinda ake yin sa daidai a yanzu nan a ƙasa mafi nisa in dai kana da wayan kuma kana da daman kana bin pejin ko wani abin da ake kai tsaye za ka ganshi live yanzu inda muke wannan karatun gashi an samu na kamera to mutum ko America yake in dai zai buɗe shafin namu to zai ga yadda ake karatu kuma gashi a yanzu muke yi to haka kun ga kenan ci gaba ne wanda yake bako inda za a rayar da kakanninmu sai zama duniyar ta zama musu wata sabuwa su kasa gane wai wani rayuwa ake yi ne haka shi yasa aka ce farkon fitowar radio da wani ya zo ya ji radio na magana ya ce ya taba ta yace hada sihir wannan ai tsafi ne to ya ji wannan wani gungumi abu ne fa ya ji kuma sai magana yake shi kadan sa to kaga saboda yadda shi bai taba karo da irin wannan ba amma yanzu hatta garin yaro da ya ji radio na magana wani abu ne to takalmi ma na magana wanda yaro zai taka gaje yana kuka yana wasu wake wake to saboda haka ci gaban zamanin yana buƙatuwa zuwa ga a duka sabon tafatoyin a duka daidaita abu yadda zamani zai tafi da shi ta yadda za a duka fada da bayanai ba wai hukuncin za a canza ba amma ya zama an duka samun ƙarin bayani tunda yanzu wasu abubuwa sun sabunta wanda da ba a san da su ba fa hadha huwa al-amru alladhi da'ani ila tahwil kitab al-akhdari shi malam Muhammadu Qani yace wannan abun ne yasa wato abin da yake faruwa ne yadda ake samun ci gaban zamani to fa shine abin da ya jani ya buƙatar da ni zuwa ga sauya kamannin littafin ahalari ila tariqi su'ali wal jawab mai da shi a tsarin tambaya da ba da amsa kun ga kenan an dawo magana na farko cewa shi mai littafin ba tsarin tambaya da amsa yayi ba shi wannan malamin ne ya zo mai da shi a wannan tsarin amma me dalilin sa yace la'allahu yuwafiqu zawqash shubban yace nayi haka ne domin ya dace da irin fahimtar musamman matasa ko masu tasowa ahli hadal zaman wanda suke rayuwa a wannan zamanin namu wa ghairihim da ma wanda ba matasa ba hatta manyan ma da su amfana da wannan tsarin a bisa tsarin tambaya da bada amsa domin wanda daga cikin usulubin da ma'aki sallallahu alaihi wasallama yake bi wurin karantar da sahabbansa yakan tambaye su shin ba za ku so mu baku labarin kaza ba to nan tambayen yakan zama jazbul intiba mana yakan calling attention din dumme sauraro kuma hankalin ka yawo aka jefa tambayan to zaka dawo da tunaninka waje guda hatta qur'ani yana irin wannan sai ya jefa tambaya shi kuma sai ya nufin wato ba da amsa yanzu misali Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha shin ko ka fi karfi da jinin halitta da karfa ko kuma sammai waɗannan da muka gina su tsakanin ku da sammai wane ne yafi karfi yafi juriya da kuma wato gini wanda yake tsararren gini kun ga wannan tambaya ne Allah yi to amma da ya tafi cikin suratul ghafir sai ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lalle halittar sammai da kasai sun fi girma sun fi karfi sama da halittar dan adam kun ga sai ba da amsa a can don haka lalle wannan usulubi ne mai kyau a tambaya a ba da amsa hikima biyu ne a ciki na farko ko da hankalinka yana tare inda ake karatu so zan yi wani tambayan da watakila da ka iya raina tambayan amma ana tambayan kuma sai ka lalama amsa yake ji ka rasa ta to wannan sai ya sa ka ji wani tawaya a jikinka yanzu wannan tambayan ba san amsar sa ba to wannan zai baka dama in ka ji amsar to zai wahala kuma ka manta saboda ka ji na kasu yanzu wannan tambayan a ce ba san amsar sa ba kai kana zaton ka sani da aka yi tambayan sai ka daga no kace kaza ne sai a ce maka ba shi bane wani ma yana da tantancewa ai wannan abun kai wannan karamin abun ai wuce shi sai daga no a ce masa ba shi bane to da zarar an fada kuma ya rike kenan har abada zai wahala a ce ya manta wannan na biyu kuma irin wannan tsarin na ba da jefa tambaya da ba da amsa yakan jawo hankalin wanda tunaninsa ya tafi wani go daban sai ya dawo da hayyacinsa jikinsa wannan zai sa ya ji abin da ake kuma zai rike shi don haka shi ma malamin Muhammadu Kani yace yayi wannan saboda ya dace da tsarin yadda matasa suke dan abun ya fi jan hankalinsu mimman lahum raghbatun fil ilmi wal irfan musamman wanda suke da kwadayi da sha'awan ilimi da kuma kokarin sanin addininsu hada yace wannan kenan wa qad zayyaltu fusulal kitabi bi shay'in min al fawaid yace to akwai wani karin da dai bayan wannan tsaran da nayi tambaya da amsa to akwai wani abu ma sabo wanda ba malamin ne ba ni nayi masa shine wato nayi jela an san jela ai kun san jela ai bayan abun ya gama wucewa ne sai jela ya zama a baya yace to ni ma nayi jela ma wan mufassula da babukan wannan littafin na dan kakkar wasu abubuwa bayan an gama babin ni kuma sai in jona dan wani abu ba shine jelan ba don haka sai ce sai jela sai dan jona wani abu a ƙarshe wanda yake na fa'ida li ziyadatul idha duka nayi wannan ne domin da fadada abun a dada samun fa'ida dan abun ya dada fitowa fili a gane shi da kyau ma'a nubadhin yasiratun min at-tamrinat sannan kuma kari akan wannan na mai wani abu da ake ce masa exercise wato an san sa tamrini a dai maka wasu ɗan tambayoyi a abin da aka gama din dan auna fahimtan ga a ga cewa ka gane shi sarai ko kuma ne da matsala baka gama ganewa ba yace to waɗannan sune tsarin yadda littafin yake wanda shi yake hannunmu din mulahaza ga wani abu na dada karin bayani duk dai a littafin yace inna kitabal akhdari lalle wannan littafi mai suna ahlari min abraki kutubil fiqh yana daga cikin mafiya albarkal littafan fiqh da aka buga ko aka wallafa siyama fi biladina hadhihi yace musamman a waɗannan garuruwan namu ma iya cewa afrika ko najeriya bi sifa khassa hadhihi fa huwa kitabun qayyim yace lalle wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske mai ban sha'awa yahmilu huraran nafisa ina dauke da wasu abubuwa masu haske masu fa'ida masu tsada min ahkamis salah daga abun da ya shafi hukuncen hukuncen sallah kada ma'asi ghairi hajmihi yace wannan littafin tare da karancin girman sa ba mai yawan shafuka bane ba amma duk da karancin shafukan sa da rashin girman littafin ba wani dindime mai littafi bane ba amma yayi kusa yubni anil mutawwalat ya wadatar da kai ba ma sai ka je manyan manyan littafai ba shi kawai idan ka dauka zaka iya bautawa Allah da gaskiya kuma kai abin da ake bukata na gyaran ibada dai kan ba wani abu ba ka tsira a lahira wa qallama tajidu kitaba fiqhin jaa bil bayan shafi yace kuma lalle abu ne wanda yake zai baka wahala kadan ne da ka iya samun littafin fiqh wanda yazo da bayani warkakken bayani fi masailis sahwi a cikin musamman matsalan raftanuwa a sallah gaskiya ko ni ban san littafin da za a ce gashi nan a cikin littafi aka yi ba wai talifi ne mustaqilli ba ma'ana ba wani littafi aka buga musamman akan sujudus sawi ba kamar da Usaimin yayi littafi akan sujudus sawi kwata dukka ma akan magana wato rafkanuwa ne da kwatoyin da aka yi masa aka da littafi amma a cikin littafi a jona ayi babi kuma ayi bayani filla filla akan rafkanuwa da sujudan qabli da ba'di gaskiya ba a san wani littafi da ya kunshi irin wannan ba fiye da wani littafin da zamu karanta shi a yanzu fa inna nad'u bil khair wal ghufran ala mu'allifihil jalil yace hakika ba za mu rowan addu'a zuwa ga wannan mawallafin littafin ba addu'a na alheri da neman gafara zuwa gare shi wannan babban malami al-faqih wanda yake masanin fiqhu annabil mai can kwakwalwa mai ganewa mai kuma iya bayar da karatu a fahimta al-shaykh Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah shine malamin babban shehi Abdurrahman al-Akhdari Allah ta'ala ya ji kasar rahama ya yafe masa kurakurai ya sa yana aljanna da dukkan sauran mamatanmu to jama'a mun dan taba wani abu a matsayin muqaddima da sharan fage ina ga kasancewar lokaci yayi kusa zamu iya dakatawa anan safin gaba ga dangadan zamu shiga cikin littafin kai tsaye wannan awwalu ma yajwal mukallafin nan shi zamu soma da shi kuma muga abin da Allah zai yi muna fata Allah ta'ala ya amfanar da mu ya bamu ikon karanta daidai ya tsara harasan mu daga furta kuskure Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya wannan goda ya zama daidai Allah ta rayu mu a cikin ladan sa kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bara jira sallan da wani mai neman karin bayani ko wani bayani sai ayi